Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai da Jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a Yamaya gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alul da kuma Niyya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare.
Kai ma akai hari da anyo da mutum sai an doko ainihin tage na kowane abun da aka hari sannan kuma aka wannan harin abin da ake bukata inda ake son bambama ba su duka nan ne suke tsaka.
Brigadier General Rabe Nasir ke bada tabbacin hare-hare da ake kaiwa da jiragen yaki ba sa rutsawa da fararen hula. Secretary Kerry ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da jami'an gwamnatinsa. Yau muna son jin ra'ayoyinku kan fa'idar irin ziyarce-ziyarce da kamar su Secretary Kerry suke kaiwa kasashe kamar Najeriya. Lambar da za ku kira mu kai ita ce 202-205-2655. A halin yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da yake ziyararsa a Najeriya ya ce kafin a samu nasara wurin murkushe kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi irin su Boko Haram, sai gwamnati ta yi yaki da cin hanci da rashawa kuma ta maida hankali wurin samarwa matasa ayyukan yi. Wannan ziyara ta uku da ake ganin kila ita ce ta ƙarshe da Kerry zai kai a Najeriya a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka. Ya zo daidai lokaci ne da kasar take fama da kalubalolin tattalin arziki da matsalolin tsaro. Da yake jawabi a fadin sarkin musulmi Sa'adu Abubakar na uku a Najeriya, Mr. Kerry ya ce sauran wato ya rage wa gwamnati ta dauki mataki da za ta baiwa mutane hujjar shiga irin waɗannan kungiyoyi na masu tsatsauran ra'ayi. Mr. Kerry ya ce domin a samu nasara a wannan fafutukan, tilas kasashen duniya su ƙara zage damtse wurin la'anar muguwar aƙida da ainihin wayannan kungiya suke yadawa. Kuma ya kamata su mutanen ma ka a ba su wato dama a ba su ainihin madadi mafi inganci da za su iya amfani da shi. Ya ce babu wata damuwa da tafi mutane na ƙasa su nuna ko kuma su ga suna cikin tsananin rashin amincewarsu da gwamnati kuma suna hallaka. Kazalika kuma ba su samu wani iko da za su iya su yi wani abu kuma suna ganin ƙasar ba ta kula da su sosai. Ya yi tar da kungiyar Boko Haram wacce ta hallaka rayuka 20,000 kuma ta fidda mutane miliyan 2,700 daga gidajensu a yaƙi da take yi shekaru 7 da ta fara don kafa dokokin musulunci masu tsauri a arewacin Najeriya. Ya ce Boko Haram ba ta da wata manufa sai dai kashe malumma da ƙona littattafai da garkuwa da yaran makaranta da yi wa mata fyaɗe manya da yaransu. Da yi ma mutane wato da basu san hawa ba basu san sauka ba suna kashe su wanda mafi yawan mutanen mata ne kuma na musulmi. A yayin da sojoji ke kara nasara da yaki da Boko Haram, wannan yaki ya jefa miliyoyin mutane akan hadarin fama da yunwa a arewa maso gabashin Najeriya. Mr. Kerry ya alakanta yaki da kungiyoyi da irin su Boko Haram da fama da Najeriya take yi na shekara da shekaru wurin kawar da rashawa, wanda a cewar masu fashin baki wato mutane miliyan 170 ne na ƙasar suke rayuwa cikin talauci. Yaƙi da rashawa ya zama babban aiki da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya lashe zaɓe na shugaban ƙasa a bara bisa alƙawarin da ya yi, inda ya yi alƙawarin zai sauya harkokin kasancewa na wato harkokin ƙasar Najeriya cikin wadda take cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. A yayin da wasu suke ganin gwamnatin Buhari ta saba alƙawarinta da ta yi na yaƙin neman zaɓe kuma ta gaza tabbatar da canje-canje da za su hana masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa, Mr. Kerry ya ce Amurka dai tana nan tana goyon bayan gwamnatin Buhari a yaƙi da take yi na yaƙi da rashawa. Ya ce tuni dai gwamnatin Buhari take aiki da ƙungiyoyin jama'a don ba da ƙwarin gwiwa ga jami'ai su iya su yi aiki cikin gaskiya da lissafi. Akwai muhimman aiki da gwamnati ya kamata ta yi ta maido wa jama'a ƙwarin gwiwansu, inji Mr. Kerry. Sai dai ya ce kashe ya yi kashedi ga sojojin Najeriya akan cikas da suke samu wurin wato labarai da kuma cin zarafi na bil'adama wanda yasa Amurka take bada ainihin taimako ga sojojin Najeriya. Jami'ai sun ce arangamomi da ake yi a kwanaki biyu wanda aka yi tsakanin kungiyar Al-Shabab da rundunar soja na yankin kudu maso wato yammacin kasar Somalia kenan yayin sanadiyar mutuwar mutane 15. Ana fafata wannan yakin ne a wajen wato garin Muragabe dake jihar wato Bakul. Sojojin gwamnati a Bakul da yankunan kewayen sun nuna cewa wannan abin ya kara kaimi ne a lokacin da ainihin sojoji suka dauki matakai don bude hanyoyi da kungiyar Al-Shabab ta rufe. Jama'an sun ce ana ci gaba da yin arangamomin a yau Talata bayan kungiyar Al-Shabab ta kai wani hari a kan sansanin sojoji na gwamnati wanda suke amfani da shi a jiya Litinin. Wasu kafofin sojin Somalia sun shaidawa muryar Amurka cewa waɗanda suka mutu cikin wannan rikicin sun hada da sojoji 8 da kuma mayakan Al-Shabab guda 7. Wata kafar yada labarai mai ra'ayin Al-Shabab ta bada labarin cewa jiya Litinin mayakan na Al-Shabab suka kama ƙauyen, amma magajin garin Hudar da makwabtan dake makwabtaka da wannan kauyen da ake kira Muhammadu Muallim Ahmad da mazauna yankin da sun musunta wannan labarin. Jama'a kuna sauraron wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaba Barack Obama yana kan hanyarsa zuwa jihar Louisiana dake wato kudu maso gabashin kasar inda ambaliyar ruwan sama ta lalata abubuwa da yawanci a wannan yankin.
Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ba baya ku magiri ya gabatar. To madalla Amurka ta jinjina Najeriya kan matakan yaki da cin hanci da rashawa da kuma yaki da ta'addanci, abinda sakataren harkokin wajen Amurka Kerry yace akwai nasaba tsakanin su, muddin ba a yaki da cin hanci da rashawa ba, abinda ke tada ko kuma dalilan da ke sa a samu irin tada kayar ba da ake gani kamar su Boko Haram da ire-iren su. Bayan taro na lokaci mai tsawo da sakataren Kerry ya gudanar da shugaba Buhari da kuma manyan jami'an gwamnatinsa, ya kuma gana da gwamnoni 5 daga arewacin Najeriya domin tsara hanyoyi da Amurka za ta kara tallafawa wajen inganta rayuwar jama'a da kawo ci gaba. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu kan irin taimakon da Amurka da wasu kasashen yammacin duniya suke baiwa Najeriya wajen samun nasara a yaki da cin hanci da rashawa da hukumar ta sa a gaba.
Dangane da yaki da ta'addanci kuwa, shugaba Muhammadu Buhari ya yaba wa ƙasar Amurka ga irin ɗimbin goyon baya da gudunmuwa na kayan aiki da bayanan sirrin da aka baiwa Najeriya har ta samu gagarumar nasara akan 'yan ƙungiyar Boko Haram, inda yake cewar Najeriya ta gamsu ƙwarai da gaske cewa Amurka na taimakawa gurin wannan yaki ne ba wai don ƙasar Amurka ba tilo, a'a ana yi ne saboda al'ummar Najeriya. Ga Ibrahim Magu, shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, da ƙarin haske akan irin nasarori da hikimomin da suka yi samu wurin horo da ƙarin horo da shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada cewa ana samu daga Amurka da sauran ƙasashen ƙetare domin samun nasarar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Mun samu irin tsarin nan, kuma kamar yadda ya faɗa, layin da za a yi ana aikin nan za a ci gaba, ko da ba ma nan wasu za su ci gaba, don muna da strategy in place shine ya ba mu wannan strategy.
Akwai magana ba da horo da ƙara ba da horo da ƙara tarbiyya da ya ce ake yi wa hukumar ku ta EFCC. Ta yaya wannan horon da ake ƙara badawa ya taimaka wurin irin nasarorin da kuka samu a yanzu?
To gaskiya ko jiya ma mutanen Amerika da kuma British sun zo duka muna maganar horo. To wayannan abubuwan ya sa mun gane yadda za a yi aiki saboda yanzu technology din nan, maganar computer da sauransu. To in an samu wannan biyayya, wannan sani, gaskiya abubuwan yakan yi sauƙi ƙwarai.
Dama shi sakataren Kerry yana cewa za a ƙara haɗa gwiwa tsakanin Amurka da Ingila da Faransa da sauran ƙasashen da suka ci gaba domin a ƙara taimakawa Najeriya ta ƙara girka tsare-tsaren yaƙi da cin hanci da rashawa. Kana ganin kamar wannan tsarin ma har ya fara tun da ka ce waɗannan ƙasashe sun fara zuwa suna baku wannan horon kenan?
Ƙwarai da gaske.
Ibrahim Magu kenan, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, a tattaunawa da nayi da shi bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da sakataren hulɗa da ƙasashen ƙetare na ƙasar Amurka Mr. John Kerry. Umar Faruk Musa, muryar Amurka, a Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau ta nasarta.
Daraktan yada labarai na mayakan Nigeria Brigadier General Rabe Abubakar ya ba da tabbacin cewa hare-haren da mayakan saman kasar suke kaiwa da jiragen yaki ba sa rutsawa da farar hula. General Rabe ya yi bayanin yadda jirage suke kai farmaki bayan da rahotanni suka nuna cewa rundunar mayakan sama ta kashe wato ɗaruruwan 'yan Boko Haram a wani samame da ta kai ta a dajin Sambisa.
Kayan ma aka yi hari su da anyan da mace sai an ɗauko ainihin tage na kowane abin da aka yi hari, sannan kuma aka wannan harin abin da ake buƙata inda ake son bambam ba su tuka nan ne suke tuka. Ba an mamaki ba ne ba ta mara ta. Amma yanzu duk abin da muka yi muna da jiragen da ke da wannan na'urar da za ta je ta kamo inda ake son a kai hari da kuma abin da ake son a yi a wannan wurin ba tare da ya wuce ya shafi wani wurin ba inda ba a yi rintana shi ba.
Ganin cewar ana dab da gamawa da ƙurƙushin 'yan Boko Haram sai ga shi kuma sun kai wani mummunan hari a wani ƙauye da ke kusa da Chibok a jihar Borno. Ku sai kuke kallon irin wannan sabon farmaki da suka yi 'yan kwanakin nan.
Za a ji cewa mun fi wancin harin da suke kaiwa hari ne wanda ake zuwa ƙauyuka. Wannan harin domin su kara jawo 'yan jaridu su magana, kaga da 'yan jarida su magana za a san cewa hanyar wannan hanyar suna nan a raye, amma duk su sun kan sun san cewa sun gama yawo.
General Rabi Abubakar, Daraktan labarai ne da kwatar sojojin Najeriya. Kwararre kan sha'anin aikin sojin sama Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce tsarin kafar mulki ta sama a Najeriya yanzu ya canza.
In kuka duba abin da ake ciki yanzu da ake magana air power ita ne ake yayi, kuma dukkan abubuwan da Nigerian Air Force wato rundunar sojojin sama da muke da su yanzu suna da kayayyaki na yaki wa'anda yake na zamani wanda yake za a iya cimma wannan abubuwan da aka samu ba tare da an samu wannan collateral damage ba.
A ɗaya bangaren kuma hedikwatar sojin ƙasa ta Najeriya ta ce wani hari da aka yi a tungar 'yan Boko Haram ya lahanta jagoran Boko Haram ɗin Imam Abubakar Shekau, duk da a baya sojojin na cewar suna jin sun halaka shi. Na ji ta bakin kakakin sojin ƙasa ta Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka.
Ba za ka haɗa abin da ke faruwa ba ta fuskar gwamnati da jagorancin soja da yaƙi da ta'addanci a da da kuma abin da ke faruwa yanzu. An shekara 6 waɗancan mutane ba su mai da hankali kan haka ba, amma cikin shekara 1 Allah ya taimake mu mun sami nasara. Inda an yaudare ku yanzu ba ƙarya ba za'ida, saboda haka ba mu da wani dalilin da za mu hudu ƙarya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An jima kaɗan za mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyinku kan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya kamun nan, sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya tsufawa haka. Rabo in yaran tse hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Inda karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka. Ku bar agona da tinka ho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka. Shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka. Ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka. Ko kura ta rame karnaka ba samu tarin yi wa haka. Dari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka. Kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zan iya ɗaukawa haka. Maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka. Ga ungul za ta kizo kuma kanta banga da gashi ba haka. Duk na cin kurma wurin fada ba zai tari zaki ba haka. Munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka. Mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka. Me ya samu jiya rana to ba za ta iya wo ba haka. Mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka. Me ya sa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka. Ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mai kira na farko daga Plato, bismillah, muna tare da kai, bismillah.
Na sunana dai Bala Komanda ne daga garin Plato State.
Na malam Bala Komanda.
Na
ci gaba, muna jinka.
Eh to gaskiya dai iya abin da nan iya cewa dai ana kokari akan yanda abubuwan tsarin da yake tafiya akan yanda yin abubuwan da yake faruwa a yanzu. Kuma ina buƙatar dan girman Allah mu iya kokari mu ci gaba da makasan nan addu'a da sauran abubuwan da yake faruwa.
Eh amma me kake ganin fa'idar irin wannan ziyara da manya daga kasashen ƙetare suke kaiwa kasashe kamar Najeriya?
Eh to gaskiya to in muka re duba da mu ga cewa fa Najeriya a duk duniya fa an sa mana ido akan abubuwa daban-daban. Kuma saboda ci gaba wa'ansu suke kawo mana, to dan haka mu duba mu ga cewa abin da suka zo mana da shi na ci gaba, to ubangiji Allah ya bamu ikon karba hannun bibiyu. Abinda kuma babu ci gaba a cikin sa, to ni kokari mu ga cewa mun guji wannan abubuwan, mu rike addu'a shine kawai makamin mutanen Najeriya gabaki ɗaya mu. Kuma biye ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, Bala Komanda daga gari.
To madalla mun gode Bala Komanda. Yanzu kuma bari mu nufi Kano. Hello.
Hello, magana Ismail Muhammad.
Na malam Ismail, kana kusa da radio ka? Da Allah ka nisanci radio ko ka rufe shi ko?
Aha, na rufe shi. Da ina kira dai daga Akure ba daga Kano ba.
Okay, to daga Akure, bismillah.
Yawa, to ni dai shawo gaba groko na ga manyan kasashe da suke kawo mana ziyara shine. Ya kamata gaskiya su taimaka su shiga harkar tattalin arzikin mu na kasashen Afirka. Sannan kuma ya kamata su rinka tawatarwa ga shugabanninmu su zamto suna mana adalci kamar yadda su masu ke wa mabiyansu adalci a can nasu ƙasashen.
To,
wannan shine gudunmuwar da nake so in baya.
To, madalla mun gode. Yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na malam injiniya.
Gaskiya wannan ziyara da amfani saboda ƙara danƙon zumunci ne da kuma haɗa kai da kuma tattalin arziki na bambanci a ga muhimmancin abubuwa. Mu ga ziyara mun yi na'am da ita kuma insha Allahu Allah akwai nasara gare shi Allah.
To madalla mun gode. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To layin mutumin da ya kira daga Gombe ya tsinke tun ma bai samu damar ya gabatar da kansa ba. Kamar yadda kuka sani, muna son jin ra'ayoyinku ne yau dangane da ziyarce-ziyarce da manyan kusoshin gwamnatocin kasashen waje suke kaiwa kasashen Afirka ko kuma kasashe masu tasowa. Misali kamar wannan ziyara da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya, idan da farko yau ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin musulmi. To ga mai kira daga Maiduguri. Muna jinka, bismillah.
Allah, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka. Abada ke duk zaran da shugabanni suka kawo mana a Najeriya, Allah ya sa dai ya zama na alheri. Kuma mu talaka mu dinga addu'a duk abin da zai kama alheri ga shugabanni mu. Daga Maiduguri, Alhaji Husaini.
To, assalamu alaikum. Wa dalla. To Alhaji Husaini, mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske da wannan kira. Kamar yadda nake cewa dazu, shi sakataren Kerry ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin musulmi, inda ya gana da shugabannin addinai daban-daban a Kebe, kuma ya yi magana inda ya sake jaddada cewa ƙungiya irin su Boko Haram ba ta da wani buri illa kawai barna na zub da jini, lalata makarantu, fyaɗe ga mata da dai sauransu, amma banda wannan yace ba ta da wani buri a doron ƙasa. Wannan ko yana zuwa ne daidai lokacin da rundunar sojin Najeriya ta ba da sanarwar cewa ta wato kai farmaki a dajin Sambisa, inda ta samu nasarar kashe wasu komandoji. Ga mai kira daga Katsina. To da alaman layin wanda ya kira da katsina layin sa ya katse. To kamar da nake cewa daidai lokacin da rundunar sojin Najeriya take cewa ta samu nasarar kai samame a dajin Sambisa a ƙarshen mako ko kuma ranar Juma'a da ta shige. To ga mai kira daga jihar Niger, bismillah.
Sunana Aminu Hassan Makusidi.
Malam Aminu, bismillah. Na'am.
To bayani na kan ziyarar John Kerry da ya zo Najeriya. Ai wannan cikakke alƙibla ta nuna irin ta haskakin gwamnatin Buhari.
To.
Domin in ba ci gaba Turawa ai ba wawaye suke ba. Duk ƙasar da suke buƙatan ga abin da suke muradin ƙasar nan ta yi da ta yi shi sai sun kai goro.
To. Kamar me da me suke so Najeriya ta yi kuma ta yi aka kai wa Najeriya goro?
A ainihin gaskiya suna buƙatar Najeriya ta eradicating harkokin Boko Haram gaba ɗaya.
To, a ganinka Najeriya tana hoɓɓasawa?
Ga gaskiya ta bullo za su yi mana ƙarya ne sojoji?
To, mun gode ƙwarai da gaske Malam Aminu, yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa. Hello.
Ina magana da Oga Umar ne daga Tungo Adama Tungo Local Government.
To Malam, bismillah Malam Umar.
Mu dai muna ma baba Buhari godiya don zaman sa akan kujera mun ga nasaran da Allah ya bamu.
To.
Haka muna ƙara masa addu'a.
To. To ka. To madalla mun gode ƙwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Sokoto. Hello. Mai kira daga Sokoto kana tare da mu? Halo? To da alaman layin wanda ya kira daga Sokoto ya katse. To kamar yadda kuka sani muna dakon ra'ayoyinku dangane da ziyarar fa'idar ziyarar da manyan. To ga mai kira na gaba daga Daura ne? Halo? Halo? Wa ke kira daga ina?
Hamis Kaduna ne, gobar kudu Daura.
To madalla, bismillah.
To ina nan zan nika wato ina fatan Allah ya sa wannan ziyara da wannan harkokin wajen Amurka ya kawo Najeriya zai wa Najeriya alkhairi da kuma ci gaba.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske baki ɗayan ku da kuka samu dama ku kira kuka bayyana ra'ayoyinku gobe ma rana ce mun gode. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, inda aka goga ƙarshen makon da ya gabata a neman cancantar shiga wasanni na 'yan ƙasa da shekaru 17 wanda zai wakana ƙasar Madagascar a shekara 2017 idan tabaraka ta'ala ya kai mu. Kuma an gwamza sosai inda Mozambique ta sha kashi 3 da nema hannun Il na Comor, dama Il na Kumar ɗin su ne suka wa Mozambique ɗin 2-1 a wasan da suka yi mako guda da ya gabata. Kenya ta sha kashi a hannun Kamaru ci 2-1 bayan Kamarun ta yi mata 7 da banza a wasan su na farko. Angola ta yi nasara 3 da nema gaban Il Maurice bayan da Angolar ta yi nasara a wasan farko 1 da banza. Ivory Coast ta sha kasar Benin 3-1 bayan an yi 1-1 a wasan su na baya. Burkina Faso ta sha ƙasar Ghana da ci 4-1, amma Ghana ce za ta buga wasa na gaba domin ita ta yi nasara 5-1 a wasan su na farko. Ƙasar Gabon ta yi ma Algeria ci 1 da banza bayan a wasan farko a Algiers an yi banza da banza. Jamhuriyar Niger ta shahe tarayyar Najeriya ci 3-1 bayan da Najeriya ta yi nasara 1 da banza a mako 1 da ya gabata. Ƙasar Senegal da Tunisia an tashi 3-2. Senegal din ce ta yi nasara kuma ita ce ta yi nasara a wasan farko. Sai kuma ƙasar Tanzania da Afrika ta Kudu da aka yi 1-1, Congo da Namibia aka yi 2-1, Ethiopia da Misra Egypt aka yi 3-1, Mali ta shahe Chad da citar da nema, Sudan ta yi ma Zambia banza da banza, Morocco da Guinea aka yi 1-1. Yanzu za a yi wasanni na gaba. Jamhuriyar Niger da ta karkare tarayyar Najeriya za ta goga da kasar Gabon da ta fidda kasar Algeria. Wannan ke nuna cewa a wasanni 'yan ƙasa da shekaru 20 da 'yan ƙasa da shekaru 17 Najeriya Najeriya da ke rike da kambe na duniya an karkare ta daga waɗannan wasanni na nahiyar Afirka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. A bara ne ƙasar Argentina ta zaɓi sabon shugaban ƙasa Mauricio Macri, wanda ya ɗauki wasu matakan gaggawa da zimmar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke tatata. Matakan sun haɗa da kawo ƙarshen tsarin taƙaita yawaitar kuɗaɗen ƙasar, wanda hakan ke rage ƙwarin gwiwar masu saka hannun jari, da ce da tsauraran ƙa'idojin shigar da kayayyaki da kuma rage kuɗaɗen harajin fitar da kayayyakin, musamman a fannin kayayyakin noma. Waɗanda suke sa manoman ƙasar suka kasa tafiya kafaɗa da kafaɗa da takwarorinsu na ƙasashen waje. Argentina na da tawagar ƙwararrun shugabanni domin akwai wani tsari da aka shimfiɗa wanda za su taimaka wajen haɓaka saye da sayarwa da kuma saka hannayen jari, wanda hakan zai taimaka wajen magance matsalar talauci ya kuma samar da guraben ayyuka da sassauta tsauraran matakai domin shigar da ƙasar ta Argentina cikin jerin tattalin arzikin duniya masu inganci. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, yayin da yake jawabi a gaban cibiyar kasuwancin Amurka da ke Buenos Aires. Sai dai duk da haka tattalin arzikin ƙasar yana tafiyar hawainiya, kuma akwai yiwuwar ya gaza tunkan a kai inda ake so a je. Amma kuma ƙasar ta Argentina za ta iya kaucewa aukuwar hakan idan ta ɗauki wasu muhimman matakai guda huɗu. Da farko shine a maida hankali kan ilimi. Ya kamata makarantu su riƙa maida hankali kan darussan da ke bunƙasa fannin kasuwanci. Sannan baya ga haka, yana da muhimmanci a bari 'yan kasuwa su shiga harkar tafiyar da makarantu. Wannan shine dalilin da ya sa Amurka ta ƙaddamar da wani shirin ɗiban mutane 100,000 a gidauniyar ƙasar, wanda aka haɗa kai da ɓangaren 'yan kasuwa. Hakan kuma yana baiwa ɗalibai damar zuwa ƙasashen waje su yi karatu. Abu na biyu shine ya zama dole Argentina ta maida hankali a fannin tsare-tsare waɗanda za su haɓaka harkokin cinikayya, su kuma ba ta damar shiga a dama da ita a harkar tattalin arzikin duniya, wanda hakan wani tsari ne da tuni ƙasar ta saɓa hanya. Samar da wannan mataki na ƙarƙashin wata yarjejeniyar da Amurka da Argentina suka saka hannu a watan Maris a fannonin samun shiga kasuwannin duniya da ilimin bunƙasa tattalin arziki da kuma kare haƙƙin ma'aikata. Abu na uku shine ya kamata Argentina ta maida hankali sosai a wajen tallafawa ƙananan masana'antu. Hakan ne kuma yasa Amurka da Argentina suka haɗa kai domin samar da wata haɗakar tuntuɓar ƙananan masu masana'antu. A ƙarshe kuma ya kamata Argentina ta ware wasu kuɗaɗe wajen samar da tsabtacciyar hanyar samar da wutar lantarki, ba wai don hakan shine daidai ko kuma yafi ba. A'a, saboda wannan fanni na iya samar da kuɗaɗen shiga cikin sauri da kuma hanyoyin bunƙasa tattalin arziki. Na yi imanin cewa ƙawancen da ke tsakanin Amurka da Argentina zai bunƙasa har zuwa wasu al'ummomi da ke tafe, domin kun hau turbar da za ta samar da makoma mai kyau ga wannan ƙasa da kuma wannan yanki, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin ƙasar. Idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin Amurka, VOA Washington DC 20237 USA. Har ila yau za ku iya bayyana ra'ayoyinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin yanar gizo na VOA, wato www.voanews.com/editorial.
To, madalla, masu haura sai a mana aikin gafara saboda ƙarancin lokaci ba za mu samu dawa Amurka muku tushin kanin labarai ba. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Danny Brown wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa. A nan nisa Abu Imamu Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, sai kuma can da asubahi za ku sake jin mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin demokradiyya yau, wadda za mu kawo muku cikin shirinmu na safe. A tashi lafiya.